sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a kullum kai tashocin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali, muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safirin yau Laraba 2 ga watan Maris shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
Tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma hancakin attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican su kam kakansu ta yanke saka, domin kuwa sun karfafa nasarorin da suka samu a zaben gandun da aka yi Talata da ake cewa Super Tuesday na tsayar da dan takara. Shugaba Bashar al-Assad na kasar Syria ya ce gwamnatinsa za ta dauki matakin ganin shirin tsagaita bude wuta a yakin shekaru 5 a kasar sa ya kankama. Yan yakin sa kan kungiyar ISIS da suka yi shigar burtu sun kai hari headquarters sojojin Iraq a cikin dare, suka kashe jami'an soja guda 8 ciki har da wani komanda.
Kanin labaran kenan. Yayin da gwamnatin Najeriya ke yunkurin yaki da yi wa ƙasa ta'annati, masu kula da lamura suna gani bai kamata tsaya kan waɗanda aka tasa gaba kaɗai ba, domin bisa ga cewarsu.
In ka je Ingila misali, za ka sami 'yan sanda ko shekara 40 aka yi da kisan kai sai sun tono yadda aka yi aka kisan kan da wanda ya kisan ka ko ya mutu.
Duk da yake akasarin talakawan Najeriya ba su taɓa ganin dalar Amurka da idansu ba, suna ɗanɗana kuɗin su sakamakon faɗuwar darajar naira.
Dama ba mu san amfanin dola ba ko rufin dola, yanzu ko a cana da ya ƙara kuɗi.
Ko gautan da ake saya a gari nan sai a ce wai dola, wai gauta ya yi tsada, wai sai a ce dola.
Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun samu nasarar ƙarfafa samun jam'iyyinsu su tsayar da su 'yan takarar shugaba, a yayin da suka lashe muhimman jihohi a zaben gandu na fidda 'yan takara da aka yi jiya Talata da ake cewa Super Tuesday, a zaman rana mafi muhimmanci a zaben na tsayar da ɗan takara. Kafofin yaɗa labaru sun yi hasashen cewa tsohuwar sakataren harkokin wajen Hillary Clinton ta doke abokin hamayyarta Bernie Sanders a jihohi 6 na kudancin Amurka da suka haɗa da Tennessee da Alabama da Georgia da Arkansas da Virginia da kuma Texas. Bernie Sanders kuma ya zama zakara a jihar ta Vermont da kuma Oklahoma. A ɓangaren jam'iyyar Republican kuma Donald Trump ya lashe jihohin Georgia da Alabama da Tennessee da Virginia da kuma Massachusetts. Senator Ted Cruz ya yi nasara a jihar ta Texas da kuma Oklahoma. Senator Marco Rubio daga mazaban jihar Florida kila shi kam jihar ɗaya ya ci. Wannan sakamako bai ba da mamaki ba, domin ƙididdiga jin ra'ayi ya nuna cewa Hillary Clinton da Donald Trump su ne za su yi rawar gani.
Magajin garin Kampala a ƙasar Uganda, Erias Lukwago, ya ce sake zaɓensa da aka yi ya aika wa shugaban ƙasar Yoweri Museveni saƙo mai ƙarfi cewa buri ko kuma buƙatun mutane ya fi ƙarfin komai. Haka kuma ya aika shaidin cewa ya kamata shugaba Museveni da jam'iyyarsa ta National Resistance Movement da ke jan ƙaragaman mulkin ƙasar su daina musgunawa mazauna birnin na Kampala. Hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa an sake zaben Erias Lukwago da kashi 82 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da babban abokin hamayyarsa Daniel Kazibe na jam'iyyar NRM ya zo na biyu da kimanin kashi 20 daga cikin 100.
Jiya Talata, shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce tsagaita bude wuta da aka yi a yakin shekaru 5 a ƙasarsa yana ƙarfafa gwiwa. Shugaba Assad ya wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na Jamus ya yi da shi. Ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsagaita buɗe wutan ya yi aiki. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana kwanaki masu zuwa a zaman masu sarƙaƙiya ga burin da ake da shi na ganin an rage ƙamarin rikicin ƙasar Syria. John Kerry ya wannan furucin ne a ranar Litinin a nan birnin Washington DC, a yayin da aka shiga rana ta 4 da tsagaita buɗe wuta a Syria. Mr. Kerry ya ce da shi da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun yadda cewa an shake ta ka'idar yarjejeniyar tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar.
Jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS sun kai wa shelkuta sojojin Iraki hari a cikin dare, suka kashe jami'an soja guda 8 ciki har da wani kwamanda. 'Yan yakin sa kan sun yi shiga burtu sanye da rigunan soja a lokacin da suka kai wa shelkuta sojojin hari kusa da garin Hadiza da ke lardin Anbar, kimanin kilomita 240 arewa maso yammacin birnin Bagadaza. Jami'an sojan sun ce mai harin kunar bakin waken guda ɗaya ne ya tarwatsa kansa a kofar shiga shelkutar, yayin da uku kuma suka tada bambambai da ke cikin jikinsu a cikin shelkutar sojojin. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta sa a wani shafin dandalin yanar gizo, to amma kuma ta ce masu harin kunar bakin waken guda biyu ne suka kai harin.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da suka shafe kusan shekara guda kwanaki 340 a sararin samaniya, dan sama jannatin Amurka Scott Kelly da takwaran aikinsa na Rasha Mikhail Kamineko za su dawo nan doron ƙasa. Su waɗannan 'yan sama jannatin sun shafe kusan shekara guda a tashar sararin samaniya da wasu 'yan sama jannatin guda hudu da suka yi aikin watanni 6 a sararin samaniya. Scott Kelly a jiya Talata ya sa hotunan da ya ɗauka na fitowar rana a dandalinsa na Twitter a lokacin da za su sauka a ƙasar Kazakhstan da sanyin safiyar yau Laraba a agogon can. An ƙiyasta cewa 'yan sama jannatin sun yi tafiyar nisan mil miliyan 144 a sararin samaniya da kewaye duniya sau 5,440, sannan kuma sun shaidi fitowar rana da faɗuwarta 10,880. A hukunce yanzu Scott Kelly shi ne ya fi kowane ɗan sama jannati na Amurka daɗewa a sararin samaniya a tsakiyar shekarun 1990. Wani likitan ƙasar Rasha ya shafe kwanaki 438 a sararin samaniya fiye da shekara guda kenan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take ƙara ɗamarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Wakilin Misali Shehu Ashaka ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
'Yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan abin da suke ganin tarnaƙin dokokin Najeriya da ke hana saurin hukunta masu almundahan a kotuna. Lauya mai zaman kansa a Abuja Umar Zaga ya kare lauyoyi da cewa ba wai suna kare masu laifi ba ne fiye da suna dogaro da damar da ke ƙarƙashin doka.
Yanzu matsala a nan Najeriya, za a zo a tuhume ka ka aikata wannan laifi, sai a kawo hujja da za a ci gaba da shari'a. Kaga wannan sai a ce laifin alƙali ne. Wannan ba laifin alƙali ba ne. Ko kuma a ce lauyoyi, lauyoyi a ina. So akwai buƙatar a sake diba fasalin wannan abu. Bincike, a horar da masu bincike na zamani su samu hujjoji masu ƙarfi, a ɗauki lauyoyi masu sa ƙara waɗanda za a ba su horo. Me yana ganin idan aka yi waɗannan abubuwan za a samu nasara a wannan yakin daki.
Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo na ganin sai shugaba Buhari ya ƙara matsakaimi wajen binciken sauran sassan gwamnati, ta haka ne kadai Najeriya za ta inganta.
Yanzu kowa ya san da ai lokacin da aka kama tafa ba lokacin aka zuba masa sarƙa wuya da hannu da kafa aka rinka jefa shi a bakan mota Black Maria aka shi ko ta aka daure shi, to kuma wai san abin da ya biyo bayan a ƙarƙashin sa wanda yake ya zauna su tsawon shekaru ina shugaban su. Saboda haka tilan ne a zo ai garan bawul a tabbatar dukkan wannan tun daga sojoji zuwa SSS zuwa 'yan sanda duk waɗannan da na safa maka a bincika a tabbatar duk wani baragurbi da duk wani babban ta'annaci da ake yi an maganin su. Tunda in ka je Ingila misali za ka samu 'yan sanda ko shekara 40 aka yi da kisan kai sai sun tono yadda aka yi aka kisan kan da wanda kisan ka ko ya mutu.
A nasa ɓangaren ɗan siyasa Adamu Bunyadi na ganin 'yan Najeriya na nuna gajen haƙuri kan alƙawuran da gwamnatin Buhari ta ɗauka.
Buhari zai tara kuɗi na azo a gani zai koma gida ya huta sai a dubi a matasan Najeriya wanda yake kamantawa ko musulmi ko kristan kuma mai addinin ka komai mai yaranka sai ka hau baka da ciwon kan kudi ba za ka je Ingila neman bashi ba ko China ko Saudi Arabia amma da an tsaya kan gwamnatin da ya dan shude da advising don shi ma shugaban kasan da ya wuce Jonathan yana da girki amma na kewaye da shine kannin Firauna to shine abinda Buhari yake yace shi zai amfana da iliminsa insha Allah very soon zaka ga matasa suna ta tafi ko ina don ni na san irin kudin da ake tarawa za a taimaki matasa da shi
jam'iyyar APC mai mulki dai ta kara tafiye-tafiyen shugaba Buhari da cewa nan ba da dadewa ba za a ga tasiri ga ingantar tattalin arzikin kasar da yake komade Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
ina mafita limani ya tike mini samalungiya
ayau akasar nan masu mulki sun zama gafiya
samalungiya
ya da na bakinki na kasa su zama tawaya
samalungiya
mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya
samalungiya
idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za a zam kyarar su
kama da lase kuma batun faduwar darajar naira da yasa talakawa suka fara dandana kuɗa su kamar yadda za ku jo a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana daga Adamawan Najeriya
wannan matsala ta hawan dollar na fa ƙara tsananta ne a jiyon Adama da Taraba inda take akan canja dollar kusan naira 400 a kuɗin Najeriya lamarin da kuma kan shafi harkokin kasuwanci yanzu kama daga kayayyakin masarufi zuwa sauran ababen more rayuwa domin yayin da dalar ke tashin gauron zabi su koyan kasuwa kan cikarin su ne babu baka ta hanyar tsawala farashin kayayyaki
hakika yanzu ku talaka kamar yana shan wahala kasan nan duk abin da kaje zaka saya da naira 10 sai ta maka 15 ko 20 hatta biron da ake rubutawa da shi wanda ake sayawa yara kanana da 20 suka ce ya zama 25 har ya zama 30 sai shi dollar ya tashi to mu kuma mu san inda ta dollar ta tashi ba
to alajiya batun matsalar dollar ya shafe ka
an ce dollar komai yayi tsada ko abinci da sauran su abinda zai taimako a talaka dai yanzu talaka yana cikin wahala abinda ke gaya mana amma mu dama ba mu san amfanin dollar ba ko risin dollar akwai saukin dollar ko babu muka ba mu san da ba amma ana faɗa haka ba ma amfanin da dollar mu dai muna jin dollar kawai don talaka yana cikin wahala ga zadan komai da komai yanzu ko a cana da ya gara kuɗi
komai abinda ake cewa ana danganta shi da dollar yanzu kaman shinkafar tamu ta gida sai a ce dola ta hau ko gautan da ake saya a gari nan sai a ce wai dola wai gauta yayi tsada wai sai a ce dola me hada gauta da dola asara da sauran su duk kayan masarufin nan duka anan ake yin ta sai a ce dola ba daga waje ake kawowa ba
to koya tashin dalar ke shafan yan kasuwa da ke shigo da kayayyaki da motoci da kasashen waje ya haya Alhaji Tijjani wani dan sambo ne a Yola da ke shigo da motoci da kasashen waje ya ko bai ne da lamarin make shafan su a yanzu
mu ne kuma dalla ta shafa sabili da mu sana'ar mu ya danganci da dalla da sefa na harkan mota don sabili da mu muna zuwa daga nan Yola mu tashi mu tafi Lagos daga Lagos mu wuce Kotono mu sayo kaya to a dalla nan dai ba ta da faraci guda daya a yanzu ta kaman miya sabili da san sayar da dalla nan 320 yanzu da zan dalan shi ya tsayar da iya duk harkan da ka sani wanda za a yi na outside country shi ya tsayar da ita kuma a halin yanzu a yanda harkan nan take tafiya masu saya din da masu sayarwa duk suna kuka ne sabili da in ka zo an gaya maka faraci yanzu kaman misali dai yanzu kaman idon fara da muna sayar da ita naira 750 tsadinta 800 yanzu idon fara in ta zo da kyau dai miliyan daya yake kira miliyan 1.1 wasu country kamar irin China idan ka je su ba yadda za ka yi ka shiga kasan su da wani kudi sai dai ka canja dalar ɗinka sai kudin kasan su ka shiga ka sai kaya mu kuma daga cikin Nigeria din in ka kake so ma da dala zaka saya in ka fita waje ma da dala zaka saya kaga mu yanzu bamu da interest namu na kai wanda zamu iya mu yi faction yadda zamu ce ba zamu karbi dala ba sai dai naira ba in ku turawa kun zo daga kasan waje za ku sai kaya a Najeriya sai mu ce to ku canja dalan ku ku dawo da shi naira ba mu yi haka ba
su ma da yan kasuwa masu sai da kayayyakin masarufi na ko danganta hawar dalar da wannan tashin farashin kayayyaki kamar yadda naji ta bakin waɗannan yan kasuwa
kai gaskiya ya shafe ni sosai wallahi kamar irin su magi su supergeti da sauran su da gaba daya sun ƙara kuɗi su fannin sabulu da sauran su
to koya ma farashin yake a tsakanin da da yanzu hai layo dai ga ta bakin waɗannan yan kasuwa
wannan muna sayar shi 110 da amma a tsaye da 20 ne muke sayarwa sai tashin dala wallahi wannan 120 muke sayarwa
yanzu fa
30 magi muna sayar 250 da amma yanzu 260 ne muke sayarwa idan ka sai da shi farashin da idan ka je sayarwa yanzu zai kai ciko
yanzu a dai lokacin aiko da wannan rahoto akan canja dala guda ne a sama da naira 300 a jihohin Adamawa da Taraba Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hassan Murar Amurka, daga Yola a Nigeria.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:12 da kwata na Asuba. Bayan zaben fidda dan takara da ake gudanarwa ko kuma aka gudanar a jihohi 11 na Amurka jiya, a zaben da ake gani shine manuniyan karfin dan takara ko kuma akasin haka. Daya daga cikin yan takarar jam'iyyar Republican da ake gani yana kan gaban Mark Rubio. Shi dai ya tashi da jiha ɗaya rak tun da aka fara wannan zaɓe. To koyaya za ta kaya a jiha Florida, jiha da ta kasance jiha da za a yi zaɓe na ƙarshe a zaɓen raba wakilai?
A nan dai Florida dai shi Rubio ɗan gida ne. Mutane da yawa suna ganin Chris Sami, mutane da yawa da za su goyi bayan shi, amma ina shakka. Mutane da yawa suna ɗaukan kamar Florida ɗin duk kowa ɗan Cuba ne, in dai ka bo Miami. Ka fara zuwa arewa za ka ga ba su da yawa.
Wato idan ba shi da irin wannan gagarumin goyon bayan ko kuma ba shi da madafa kamar yadda kake bayyana, ta yaya aka yi har ya ci zaben zuwa majalisa yake wakiltar wannan jihar? To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji abinda mazaunan Florida ɗan Ladi Suleiman ke cewa. Yanzu dai ga Sahabo Imam Aliyu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za ku jirin matakan ladabtarwa da lauyoyi da alƙalai da suka saba ƙa'idar aiki za su fuskanta. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alƙawarin za mu kawo muku irin matakan ladabtarwa da alƙalai da kuma lauyoyi za su iya fuskanta idan aka same su da laifuffuka da suka shafi cin hanci da rashawa da rashin riƙon amana. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba wani babba a jerin lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya rikitar fa, hukumar EFCC tana zargin ya bayo wani alƙali Muhammad Yunus na babban kotun tarayya a Lagos cin hanci na kuɗi naira 100,000 da ƴan kai. Da farko dai duka rukunin ma'aikatan guda biyu, dokokin ƙasa suna iya hawa kansu kamar kowa, amma baya ga haka kuma sana'a su a ɓangaren lauya ne ko alƙali sun yi tare da matakai na ladabtarwa ga 'ya'yan nasu waɗanda suka saba ƙa'ida. Kamar dai a makon jiya, wannan makon ma barista Muhammad Modibo Bakari zai taya masu sauraro fahimtar waɗannan matakai.
To sannan kuma akwai dokoki da suka keɓantu ga ɓangaren shari'a da kuma lauyoyi, wato bar and the bench, wanda idan lauya ne akwai hukuma ko kuma committee da ake kira Legal Disciplinary Committee ko kuma Legal Practitioners Disciplinary Committee, wanda shi ma ana gurfanar da lauyoyi wanda suka saba ga'idojin aiki, ga'idoji da dazu na fada. To shi an kafa shi ne shi ma a gargashin Legal Practitioners Disciplinary Committee Rules na 1965, amma akwai wanda aka sabunta yanzu wanda ake amfani da shi a ƙasa yanzu na Korewan kenan. To za a gurfanar da lauya ya danganta ga waɗanne laifuffuka da girman laifin. To kowane laifi da mataki irin hukuncin da aka yi tanadi, banda wanda wannan ba zai hana kuma dokar ƙasa ba ta yi amfani ko na kai mutum fursuna a matsayin na ɗan ƙasa ba wai matsayinsa na lauya ba. To bayan wannan, sa'an nan su disciplinary committee idan aka zantar da hukunci kuma an tabbatar same shi da laifi, wannan ya shafi kowane lauya ne kuma kowane irin laifi ne wanda aka bayyana shi akan laifi ne a wannan cikin dokokin da muka yi bayanin su, to dole ne za a hukunta shi irin hukunci wanda aka yi tanadi. Ya shafi daga korarsa daga aikin lauya ko dakatar da shi da wani lokaci ko na rage masa matsayi idan yana da matsayi a cikin tunda matsayin guda biyu ne akwai loyoyi kawai haka na wanda ba senior advocates ba ko kuma loyoyi wanda aka ba su wannan takin na wato wannan mugari na senior advocate to wannan akwai kuma wanda ake dakatar da mutum na wani lokaci wanda kuma committee suke da wannan power. Idan kuma alkali ne to shi kuma za a gurfanar da shi ne banda dokar kasa domin alkalai ba su da kariya kaman gabakun gwamnati wanda suke rike da ofishin gwamna ko ofishin shugaban kasa ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban kasa ba su da wannan kariya su ma kariyar su ita ce kawai kada su yi laifi idan aka same su da laifi ana iya kai su kuma judicial national judicial council ko national judicial commission suna iya gurfanar su a dauki hukunci ko na kora alkali ko na rage masa girma ko na dakatar da shi na wani lokaci wanda suka duba ya dace to waɗannan su ne hukunce-hukuncen shi yasa yawanci muke hattara ga muke gaya mutane wanda suke sana'a da kuma wanda suke da mukami irin na amana na mutane domin lauyoyi suna rike da wata amana babba a cikin jama'a haka su masu shari'a suna rike da amana babba a cikin shari'a
ban sani ba kana da ra'ayi dangane da zarge-zarge da ake wa bangaren shari'a akwai batutuwa daga ha ofishin shugaban kasa cewa a yaki da gwamnati take da cin hanci da rashawa dungu da ake samu wajen kasa samun nasara ko ci gaba da wannan yaki ya fito ne daga bangaren shari'a wannan sana'ar ka ce me zaka ce kan haka
lalle ni na sha fada a kafofin watsa labarai a bangaren shari'a tana da matsaloli guda biyu manyan matsaloli guda biyu akwai wasu matsaloli da wanda ba za ka ga suka karya ba amma manyan guda biyu daya dokoki da muke amfani da su wato criminal justice system wanda ake amfani abinda ya shafi wato idan ina magana muna magana ne yanzu idan na fahimce ka akan yaki na cin hanci da rashawa wanda ake yanzu wato anti-corruption wanda shugaban kasa yake yi ina fata kika kenan shi kenan
eh haka
eh to wannan suna tarnaki guda babba dokoki ma musamman wanda muke bin su a nan kasa na hukunta ko kuma yanda ake gudanar da shari'u akan masu laifuka akwai suna buƙatar gyara kuma gyara mai yawa wanda idan ka duba yanda ake yi yanzu akai mutu har a bashi bele har a sake mai da shi akwai shari'u fa wanda muke da su tun 2007 2007 tun saukar gwamnatin hawan gwamnatin Musa Yar'Adua har zuwa Marigayi har zuwa yanzu ba a gama wayannan shari'un a kotunan farko ma tukuna wato federal high court kuma ka duba shekarun da aka yi ko in an gama ba san da za a gama ba sannan akwai daukar ƙara na zuwa court of appeal ba wannan ba san da za a gama ba akwai dawo ƙara na zuwa kotun koli na kasa to shekara nawa za a yi kafin a gama shari'a daya sannan mutum zai koma kawai da aka dauki bailin sa ya ci gaba da harkokin sa na yau da kullum ya tafi ya je ya rike mukamin sa ma wanda idan har yana da wani mukami a gwamnati ko mukami dai ya ci gaba da harkokin sa na rayuwa to wannan akwai jinkiri da yawa wanda dokokin da kansu ba su taimaki yanda za a rage wannan jinkirin ba akwai shawarwari da yawa wanda aka bayar har nima na kan ba da waɗansu daga ciki da shawarwari haka to irin na matsayinmu na ƙananan mutane haka wanda ba jami'an gwamnati masu girma ba amma gwamnati har yanzu ba mu san me suke ciki a wannan ba amma in ba an yi wannan jeran ba a musamman ma su kotunan kansu ma suna buƙatar jera banda dokokin da suke ake bi ayyukan su do kotunan ma in ba an kafa kotuna na musamman wato wanda za a iya kiran su kamar special court haka wanda za a dukufar da duk waɗannan shari'u a gaban su ya zama ba su da wasu ayyuka in ban da waɗannan shari'u kuma a sa musu ɗaiɗaiɗɗin lokuta a kowace gaba a cikin shari'a ga lokutan da za a gama in ka duba kamar yadda ake yin tsararrakin zaɓe election petitions kowanne za a gama da shi a lokaci kaza zuwa kaza na biyu alƙalai din da kansu akwai matsaloli ba da yawa daga cikin su ba zan ce ina zargin su da halaye mara nagarta ba, amma akwai dai wanda daidaitun daga cikin su wanda su ma halayen su da wanda ake kawo a gaban su bambancin suna ne, sunan wannan alƙalai ne, wannan kuma ana tuhumar su, amma dukkan su kamar gauta ce, duk wanda suna murana za a ga ta canza kala. To abinda nake gani alƙalai, amma alƙalai din ma suna samun wato dokoki masu rauni irin wanda muke amfani da su yanzu. Ka samu alƙali guda ɗaya ina sauraron ƙararraki kamar 20 a rana a Coastlift kenan, har 20 da wani abu. Kowane alƙali, kowane rama, kowace shari'a, kowane case yana da lauyi ɓangare biyu a taƙaice, a taƙaice kenan fa ɓangare biyu, kowane ɓangare yana da lauya ko lauyoyin da suke tsaya masa. Sa'an nan idan suka gama ba da wato ajimin nasu, wato bayanin su a gaban shari'a, mai shari'a nan da hannu yake ta rubutawa, ba ta wata na'ura ta zamani ko ni abu ba. Bayan ya gama, sa'an nan ya shiga wata shari'a, in ya gama ya tashi aiki, yana da kuma ƙila shari'un da ya gama zai ba da hukunci a kansu. Akwai ƙayyadaddun lokaci wanda tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dole a bayar. To waɗannan in ka duba a rana ɗaya sai ka ga lauyoyi a taƙaice in ka da ɗauka case guda 20, sai ɗauka kowane case na da lauyoyi guda biyu kowane ɓangare. Lawyer kujin guda 40 za su bayyana a gaban alƙali a rana ɗaya. Wannan a taƙaice ne, yana iya fin haka ba. To lawyer guda 40 ka ɗauki duk bayanansu ka rubuta da hannu. Idan ka koma me za ka iya yi kafin wace gari kuma ka sake dawowa? To kaga wannan bai kamata haka ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin barista Muhammad Modibo Bakari da Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan daka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun samu nasarar ƙarfafa samun jam'iyyarsu su tsaye da su 'yan takarar shugaba a yayin da suka lashe muhimman jihohi a zaben gandu na fidda 'yan takara da aka yi jiya Talata da ake cewa Super Tuesday. Kafofin yaɗa labarai sun yi hasashen cewa tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ɗin ta doke abokin hamayyarta a jihohi shida. A ɓangaren jam'iyyar Republican kuma Donald Trump ya lashe jihohin Georgia da Alabama da Tennessee da Virginia da kuma Massachusetts. Magajin garin Kampala a ƙasar Uganda Erias Lukwago ya ce sake zaɓensa da aka yi ya aika wa shugaban ƙasar Yoweri Museveni saƙo mai ƙarfi cewa buri ko kuma buƙatun mutane ya fi ƙarfin komai. Haka kuma ya aika shaidin cewa ya kamata shugaba Museveni da jam'iyyarsa ta National Resistance Movement da ke jan ragaman mulkin ƙasar su daina musgunawa wa mazauna birnin na Kampala. Jiya Talata shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce tsagaita buɗe wuta da aka yi a yaƙin shekaru biyar a ƙasarsa yana ƙarfafa gwiwa. Shugaba Assad ya yi wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na Jamus ya yi da shi. Ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsagaita buɗe wuta ya yi aiki kamar yadda ya kamata. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana kwanaki masu zuwa a zaman masu sarƙaƙiya ga burin da ake da shi na ganin an rage ƙamarin rikicin ƙasar Siriya. Jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS sun kai wa hedkwatar sojojin Iraq hari a cikin dare, suka kashe jami'an soja guda 8 ciki har da wani komanda.
To madalla masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kafin kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda a shirin za ku ji fashin baki kan tsarin siyasar Amurka. Kafin mu yi sallama, bari mu ka gaisuwa ta Asiya ga Mr. Amon Nathaniel Shuka da danginsa duka domin rasuwar mamansu Hawwa Nathaniel da aka yi jana'iza ta shekaran jiya a katangar waje. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.